Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu muna dauke da wata hira da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yayi da kakakin fadar gwamnatin Najeriya. Akan sallama wasu manyan jami'an gwamnati da aka yi kuma ta yiwa ƙara wasu. Za kuma ku ji cewa wato batun rantsar da sabon shugaban babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ƙasa da aka yi ya zo wa wasu 'yan jam'iyyar da mamaki. Akan wannan batun ne yau muke son mu ji ra'ayoyinku, shin ya kuke ganin batun rantsar da sabon shugaban jam'iyyar ta PDP? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a barkanku da wuni. Hukumomin ƙasar Turkiya sun ce akalla mutane 18 suka mutu, wasu 45 suka samu munanan raunuka a cikin wata gagarumar fashewar da ta faru yau a tsakiyar babban birnin ƙasar na Ankara. Fashewar nan an ce ta faru ne dab da lokacin da ayarin wasu motocin soja suke shigewa a gaban hedikwatar su. Gwamnan yankin na Ankara, Mohammed Kilikala, ya ce bisa ga dukkan alamu fashewar ta samu asali ne daga wani bom da aka girka a cikin wata mota. Yanzu haka 'yan sanda suna nan suna gudanar da bincike, kuma an ce shi Prime Minister ƙasar Ahmet Davutoglu na Turkiya ɗin yanzu haka ya soke tafiyar da yake niyyari zuwa Brussels.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce za ta buƙaci aƙalla dala 56 don aiwatar da matakan da take son ɗauka don yaƙar cutar sauran nan ta zika da ake ta'allaƙawa da sanadiyyar haihuwar jarirai da nakasa a jikinsu. A yau Laraba ne hukumar ta WHO ta bayyana cewa matakan nata za su haɗa da yin aiki da masana da gwamnatoci da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma ƙwararru tare da neman kayan aiki don a agaza wa ƙasashen da wannan cutar ta shiga cikinsu, ta yadda su kuma za su iya ƙara mai da hankali a kan cutar da lahadin da take janyowa. Wannan cutar dai tana ƙara kutsawa musamman a ƙasashen nahiyar kudancin Amurka na Latin, ciki har da Brazil, inda ake ƙiyasin yanzu haka ta kama mutane aƙalla 4,300.
To, kuna jin labaran duniya ne daga sashen Hausa na Amurka a Washington. Akwai alamar da ke nuna cewa aksarin mutanen Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo dai duk sun karɓi kiran da aka yi musu na cewa kowa ya zauna abinsa a gida, kada ya fita a yi yajin aiki a matsayin wani matakin matsin lamba kan shugaban ƙasar, wato Joseph Kabila, na cewa lalle sai ya sauka idan wa'adin mulkinsa na yanzu ya ƙare, a cewar jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na wannan ƙasa. Sai dai kuma duk da cewa yajin aikin ya janyo tsayuwar duk wasu harkokin saye da sayarwa a cikin Kinshasa, babban birnin ƙasar, da wasu garuruwa, su kansu 'yan adawa da kansu sun yi imani cewa yajin ba zai yi wani tasiri na a zo a gani ba wajen hana shugaban nan neman taita, wato neman yin tazarce. Shi dai yajin aikin ya sa an ga raguwar zirga-zirga abubuwan hawa a kan titunan Kinshasa ɗin, wanda aka saba da ganinsu da hayaniya sosai kusan kullum, kuma kusan dukkan shaguna da sauran wuraren saye da sayarwa na birnin Yorubu suka wuni. Shi dai Joseph Kabila, wanda ya gaji ragaman mulki daga mahaifinsa Laurent Kabila da aka kashe a shekarar 2001, ya lashe dukkan zaɓuɓɓuka biyu da aka yi a shekarun 2006 da 2011, kuma kundin tsarin mulki ya hana shi ya sake tsayawa. Kuma duk da cewa bai fito da bakinsa ya ce zai sake neman ya tsaya ɗin ba, Martin Fayulu, madugoyin adawa Kongo ɗin, ya ce shugaban ya ɗauki matakai da dama na neman yin tazarce idan wa'adin nashi na yanzu ya ƙare.
Prime Minister Uganda Ruhakana Rugunda ya tabbatar wa 'yan ƙasar shi cewa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar da za a yi gobe Alhamis in Allah ya kai mu, za a yi shi lafiya a gama shi lafiya. Don haka yana kira akan dukkan 'yan ƙasar da su fito su jefa ƙuri'unsu ba da fashi ba. Wannan kalaman nashi yana zuwa ne yayin da wasu ke fara bayyana fargabar cewa kila tashin hankali ya ɓarke a lokacin zaben. Mai yiwuwa ne hakan ba zai rasa nasaba da matakin da 'yan sandan Uganda suka ɗauka jiya talata ba akan madugun 'yan adawa na ƙasar wato Kizza Besigye na jam'iyyar FDC wanda suka toshe wa hanya suka hana shi gudanar da kamfen ɗinsa a wasu unguwanni na birnin Kampala.
To a ƙarshe China ta girke wasu makamai da suke da linzami akan ɗaya daga cikin tsibirin da ake ta rikici da ita akan su da ke can cikin babbar tekun kudancin ƙasar. Matakin da aka ce ya tada hankalin makotanta. Ma'aikatar tsaron Taiwan ce ta fara magana cewa China ta girka ɗaya daga cikin irin wannan makaman akan tsibirin Woody Island wanda ɓangare ne na rukunin tsibirin Paracel. Wasu hotunan da tashar talabijin ta Fox ta nuna sun gwada wasu jerin makamai guda biyu masu hancin bindigogi 8-8 tare da wata babban na'urar tantance motsin abubuwa da ke cikin sararin samaniya. Sai dai kuma ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce duk wannan rahotannin kirkiren kafofin watsa labaran kasashen yammacin Turai ne kawai kuma ba gaskiya ba ne.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Biyo bayan sallamar wasu daraktoci da shugabannin manyan kamfanonin Najeriya guda 26 cikin 600 da gwamnatin shugaba Buhari ta yi jiya, ya sa cikin wasu jami'an gwamnatin ya fara ɗurar ruwa bisa ganin take-taken ta yiwu su ma a yi awon gaba da su. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Gwamnatin Muhammadu Buhari dai ta fara sallamar waɗannan manyan daraktoci 26 bayan da aka yi ta matsa mata namba cewa bayan da aka yi canjin gwamnati ana fatar a ga gwamnatin ta kawo tsoye-tsoye da kuma kawo sababbin jini musamman 'yan jam'iyyar da suka taimaka wurin kamfe amma ba tare da an samu yin haka akan lokaci ba. To akan haka ne na tuntuɓi Malam Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari domin in ji ƙarin bayani akan hujjoji da aka yi amfani da su na bisa ga doka na sallamar waɗannan daraktoci aikin su tun lokaci ko wa'adin da aka ɗiba musu tun farko bai cika ba.
Shi tsarin irin wannan mukamai nasu wanda ake cewa mukamai na siyasa ko political offices kuma manya-manyan shugabannin kamfanoni da ofisoshin gwamnati IDs na siyasa ne. A wasu kasashen idan aka yi samu canjin gwamnati kamar da shugaban Muhammadu Buhari ya shigo duniya, su da kansu za su rubuta takardar saukar aiki su kawo shugaban kasa zai ce ewa ne kataci a wannan dan saurara ina ba ta kai kama ma gwamnati na a Najeriya ne ba a yin haka. Saboda haka ba a saba wani doka ko tsarin mulki ba don cewa an sallama mutanen nan sun fuka yi shi da irin waɗannan mukamai. Shugaba Buhari ya ba su damar kowa ya yi iyayensa ya nuna cewa canjin nan da aka samu a Najeriya kuma zai canja a dama da shi. Wata bakwai ana yi da su. Saboda haka mutum 7 idan an fiye mutum 26 ai kaga ta nuna maka cewa kamar watakila su waɗanda aka sallama ɗin canjin ne watakila su ba su gaskarfa ta ba watakila ko kuma sun tsaya suna tafiya da sassarfa shi yasa aka ce ɗan to su haƙura su koma gefe.
Wannan bayanin da kake yi shin ya dace da matsayin da shugaban APC yake nuna cewa waɗannan da aka sauke kamar su ne ma gwamnatin tarayyar Muhammadu Buhari zagon ƙasa ne shi yasa aka cire su?
Tabbas waɗansu sun yi zagon ƙasa tun kafin a shigo kuma har da aka shigo din ba su irin waɗannan hanyoyi. Ai wannan ba wai ta ba waye bai san irin rawar da yawa daga ciki suka taka ba. Ai an sani amma ba hakuri aka yi aka kau da kai aka ce a'a a matsayinsu na 'yan Najeriya a bar su ci gaba da aikin nasu har sai hali ya nuna. To ya fara fitowa fili.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A jiya ne aka rantsar da Alhaji Alhimadu Sharif tsohon gwamnan jihar Borno a matsayin sabon shugaban jam'iyyar PDP ta ƙasa. Wasu sun bayyana ra'ayoyinsu akan zaben. Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da rahoto.
Ai, Senator Dr. Alhimadu Sharif. rantsar da tsohon gwamnan Borno Sanata Alimadu Shari'u a matsayin shugaban PDP don ciki gurbin yankin Arewa maso gabas a rabon mukamin jam'iyyar ya zo da dama daga 'yan jam'iyyar da mamaki.
A'a, ai da wakil ne sai suka cire
shi ma wakil da cire
shi. Za a kawo abaka
na wani asiri ne
yankin da aka yi a kan shi. Wai shi girgirdin nan kai da kake da kwata na kana san girgirdin nan ba zai girgirdin mu kuwa
ba wai san shi yake ba mu muna sa abin da ku
kace
Tuni Haro suna tunanin ai hukumar EFCC na iya gayyatar Sanata Sharif kamar yadda ta saba yi a baya, da hakan zai ba mu kaddashin shugaban jam'iyyar da ya koma mataimaki a yanzu Uche Secondos damar ci gaba da mulki. Kuma dai menene za a ce? Sanata Sharif ya ce zai yi aiki tukuru.
To insha Allah aiki ne za mu shiga zunzururu. Aikin da za mu shiga aiki ne na gina party mu saboda mu kafa gwamnati insha Allah a 2019.
Umar da ake wa MPDP da Rundana ba zai hana su ci gaba da rike mukamai a jam'iyyar ba, face sai kotu ta tabbatar da zargin da ake yi musu. Wannan shine ra'ayin mukaddashin shugaban committee a mintattun jam'iyyar Sanata Walid Jibrin.
Wannan maganan na bincike na samun mutane na cin hanci da rashawa a gani na ba ana yi bane da PDP. Ba PDP ake kai kotu ba ai. Mutane ne daddai wanda ake ganin sun yi wani abu ko mun ki ko mun so, waɗannan mutane ƴaƴan PDP ne. Mu ba mu da wata yayya da dukkan Najeriya wanda aka same shi yayi abu ba daidai ba a bi doka don a ladabtar da mutumin nan. Kuma ba wai mu muna mara ma wani baya bane, amma la'akari da dokan Najeriya. Kada a bada dokar tafi karfi a gefe daya.
Madu Sharif da ya samu kuri'u 60 cikin 71 na masu zabe daga committee zattas war PDP. In za tuna tsohon shugaba Jonathan ya taba guga zana ga Sanata Sharif a wani taro da ya da dattawan Borno a lokacin shi Sharif din yana APC. Sharif da ya sha musanta zargin da ake yi masa na zama tushen fitinar Arewa maso gabas da batun almundahana, inda ya ce ai ya bar biliyoyin naira aljihun gwamnatin Borno kafin ya sauka daga kujera a 2011. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yau ni abin da ke damuna, siyasa kasan mu ce ban tsoro.
Kuma da la a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyin ku masu sauraron mu akan batun sabon shugaban jam'iyyar ta PDP. Shin ya kuke ganin wannan zaben da aka yi? Amma kafin mu kai ga bude muku layuka, ku shakata da wannan waƙar.
Rana
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla, za mu fara da kira daga Jalingu. Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga Jalingu?
Alhaji Hussein ne daga Anguwan Karo a Jalingu.
To Alhaji Hussein, me zaka ce game da batun sabon shugaban jam'iyyar PDP?
Hai, wannan abu ya zo mana da mamaki. Ba mu taɓa ma zato a ce Alimadu Sharif zai zama shugaban PDP ba. To Alhaji, mu Allah ya sanya alheri, Allah sa shi ne zaɓi mafi alheri.
Amin. To Alhaji Usman, me ya sanya ka ce abin ya zo muku da mamaki?
to domin kin ga man shi Alimadu Sharif akwai tukune-tukune a kansa da dama musamman daga PDP. Ya ta kawo rigingimu a Borno tunda aka kafa PDP Borno ba ta taba samu ko kusa da cikin zaɓe na gwamna ba. To kin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba mu mamaki.
To Alhaji Usaini kenan daga Jalingo mun gode. Yanzu kuma bari mu je Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Da injiniya Mustafa daga Kaltingo, Gombe State.
To injiniya, me zaka ce game da sabon shugaban jam'iyyar PDP?
Gaskiya wannan abin da mamaki gaskiya, don ban taba tsammani a ce Alimadu Sharif da nada shi waye zama shugaban jam'iyyar PDP ba.
Me yasa ka ce haka?
Saboda ga zarge-zarge da ake ta masa game da maganan aikin hanci ko kuma abun nan fitintunu da yake faruwa a abun nan arewa maso gabar Najeriya.
To injiniya Mustafa, mun gode da gudunmuwar da ka bamu a yau. Yanzu kuma bari mu je jihar Katsina. Assalamu alaikum, waye akan layi daga Katsina? Assalamu alaikum, na Katsina ko kana jin mu? To ga dukkan alamu layin na Katsina ya goce, amma mun samu wani kiran daga Yobe. Assalamu alaikum, wane ne daga Yobe?
Tijjani Malam Biri ne daga karamin hukumar Kasuwana a jihar Yobe.
To Malam Tijjani, me za ka ce game da sabon shugaban jam'iyyar adawa ta PDP?
Gaskiya abin da nake so in ce,
na'am,
duk da ni ba PDP nake yi ba. Sai dai ni masa fatan alheri, amma ba PDP nake ba gaskiya.
Na'am. To ya kaga zaben da aka yi?
Zaben da aka masa?
Na'am.
Tunda a jam'iyyar Zareta?
Kashi Malam Tijjani, layinka dai ya goce da mun so mu ƙara jin bayanin ka. Yanzu kuma bari mu je Kumu.
Hello?
Hello, da wa muke magana?
Da Bala Musa Kumu.
To Malam Bala, ya za ka ce koko in ce mecece gudunmuwarka game da zaben shugaban jam'iyyar PDP da aka yi?
To zaben abin jam'iyyar PDP da aka yi na Alimadu Sharif,
na'am,
an nemi da PDP ta mutune.
Gaba ɗaya me yasa ka ce haka?
Saboda yadda ake ɗan zarginsa da wasu abubuwa dai da ake cewa shi ne da ɗan fitinan nan na arewa maso gaba.
To Malam Bala Musa kenan daga kuma mun gode da gudunmuwarka. Yanzu kuma bari mu je Mubi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Mubi? Kai sai dai kuma layin malami daga Mubi ya goce. Masu sauraron mu, kai yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC. Kuma a daidai wannan lokaci muna karɓar kira daga gare ku, mun buɗe layukan mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abin da muke tattaunawa a yau shine akan batun sabon shugaban jam'iyyar PDP da aka zaba aka kuma rantsar da shi jiya. Mun sake samun wani kiran daga Mubi.
To daga gaskiya zaben nan da aka yi wa Alimadu Sharif, ba mu zata za a yi wannan zaben ba, don Alimadu Sharif asali ma ba dan PDP ba ne, don haka PDP ta mutu ma gaba ɗaya kenan.
Da wa muke magana kenan daga Mubi?
Da Usman Abubakar daga Mubi.
To me ya sanya Malam Usman kake gani wannan zaben kamar ya baka mamaki?
To zaben nan asali ma maganan ma tana kotu. Bai kamata ma Sakundus ya zauna ya zabi Alhaji Alimadu Sharif ba. Ya kamata su zauna su zabi mutumin da ya kamata. Amma Alimadu Sharif shi ya kawo rigingimu, ya so ya wasar da APC, Allah bai ba shi nasara ba.
To Malam Usman daga Mubi mun gode. Yanzu kuma bari mu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Alhaji Umaru Baba, tudun wajen Zaria, Kaduna State.
To Alhaji Umaru, me za ka ce game da batun da muke tattaunawa ya yau? Batun
ai wanda zaben ma su zaben kwarai ba. Dalili zai kare maka shi PDP da gaba ɗaya. Saboda haka mun muna ba da suka zabe shi, tunda ko da ba muna son ya rushe.
To in kuma jam'iyya adawa ta rushe kaga ai ba jam'iyya ke na kasa a so haka
a to ai ai baki sani ba ai magana adawa duk yanzu babu shi anan
me yasa kace haka
duk babu gani wannan adawa saboda gaskiya mun mutu shi wannan mun da sharu an riga an zarge tun farko
da me aka zarge shi
da harkan maganan Boko Haram
Ma Alhaji Umaru mun gode da ra'ayin da ka bamu yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja
Baraka da wuni
Baraka ka dai da wa muke magana daga Abuja
Kuna magana da Aluma da Ladaka Abuja an wani lafiya
Lafiya kallau Malam Ali
To ya aiki fa
Aiki sai godiya
Adalla mu muna ga ƙarshen alamar PDP ta ƙarasa mutuwa ne gabaki ɗaya shi yasa suka nada tsohon gwamnan Maiduguri Alhamadu Sharif.
Me yasa kace haka?
Saboda yana da zarge-zarge da dama akan shi yanzu akan Boko Haram wadda ake zargi ta tabbata arewa ana zargin shi yana da sa hannu a ciki to ai mu mutanen arewa ta yau zamu ba shi goyen baya akan cewa Abi Shai yana shugaban jami'ar PDP a Najeriya.
To Malam Alima da Lamun gode yanzu kuma bari mu je jihar Plateau.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Plateau?
Ibrahim Maina mai Kafet.
To Malam Ibrahim, me zaka ce game da zaben shugaban jami'ar PDP da aka yi jiya?
Wannan PDP dai mutuwan ciya ba, a mutu gaba daya wanda ake zarge shi da wannan maganan ganin dama ce wai shine chama PDP. Ya mutu kuma abinda muke so kenan
to madalla Malam Ibrahim mai carpet daga Jos mun gode da ra'ayanka kuma da wannan kiran zamu kawo karshen karba wayoyin mu yau sai kuma guban Allah kai mu sake ba ku wata dama Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Wasanni a takaice
Da safiyar yau ne hukumar kwallon kafa ta Ghana wato GFA ta kaddamar da kakar wasan shekarar 2015 da 2016 a birnin Accra a wata sanarwa da hukumar ta dora akan dandalinta da yanar gizo ranar 20 ga wannan watan Fabrairu ne aka ajiye ranar da za a fara wasannin hukumar GFA ne ta ce duk da irin yawan takaddama da ke tsakanin kungiyoyin wasa wanda ke mai da hannu agogo baya wurin fara kakar wasan GFA ne ta tabbatarwa kungiyoyi da masu sha'awar wasannin kwallon kafa a Ghana cewa wasannin da za su fara ranar 20 ga wannan kamar yadda aka tsara hukumar kwallon kafa ta kasar Gambia wato GFF ta amshi bakuncin wani babban jami'in hukumar CAF kuma daraktan fasaha a hukumar kwallon kafa ta Ghana Francis Akinten hukumar CAF ita ce ta tura shi a kasar ta Gambia bisa bukata da hukumar ta Gambia din ta nima daga CAF Francis Akinten dai ya je kasar ne don yin nazari da kuma sake duban sashen fasaha don hukumar kwallon kafa ta Gambia don sake tsara sashen da kuma zayyana musu sababbin shirye-shirye don bunkasa harkokin ma'aikatan hukumar ta GFF Minista harkokin matasa da wasanni a kasar Najeriya Solomon Dalon a jiya talata ne ya fito karara ya bayyana kalubalantarsa ga bidiyo da code din Super Eagle Sunday Olise ya dora a kan shafinsa na YouTube inda yake kwatanta masu neman sanin irin salon horaswa da yake baiwa ƴan wasan Super Eagles da rashin hankali a cikin bidiyon dai Sunday Olise ya yi fade-fade marasa daɗi ga jami'an hukumar ta NFF da ƴan jarida da tsofaffin ƴan wasa da suka yi wasa tare da shi wanda suke bayyana al'ajabinsu akan yadda kasar Guinea ta yi waje da kasar Najeriya a wasancin kofin Africa na ƴan wasan cikin gida wanda aka yi a kasar Rwanda hukumar NFF dai ta bada sanarwa inda ta bayyana Kaduna inda za a yi wasannin shiga gasancin kofin Africa na shekarar 2017 wanda a farko aka shirye yi a Port Harcourt don nuna damuwa ga irin haloli da Olise ke bayyanawa A wata sabuwa kuma ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalon ya ce daga yanzu mutane da suka cancanta kuma suke da himma akan harkokin wasa a kasar kadai ne za a ba su daman shiga takarar shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar da yake bayyana haka a Abuja Minista Dalon ya ce idan zai kasance a matsayin ministan matasa da wasanni har zuwa lokacin zaben shugaban hukumar NFF yana tabbatarwa ɗan Najeriya ba zai yarda wani ya baiwa surukinsa ko wani dan uwansa ko kuma abokin mu'amalarsa dama ya zama shugaban hukumar NFF ba
Ga sharhi murai Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Demokradiyya na da matuƙar muhimmanci ga makomar Afrika. To amma kafin demokradiyya ta kafu ta kuma haɓaka, akwai wasu sharuɗa da dole sai an kiyaye su. Cikin sharuɗin da suka fi muhimmanci, akwai yin zaɓuka ba tare da maguɗi ba. Wannan kuma ba zai faru ba idan masu kada ƙuri'u ba su samu wayarwa ba akan wasu abubuwa masu muhimmanci, ko kuma idan an hana su taruwa ko yin gangami da ƴan takarar da suke so. Abin da ake nufi nan shine ƴancin faɗin ra'ayi da ƴancin jarida da ƴancin yin taro, duk waɗannan su ne gimshikin zaɓuka masu adalci da ma demokradiyya kanta. Dalili kenan da Amurka ta damu da tabarbarewar yanayin zaɓe a ƙasar Uganda, musamman ganin cewa zaɓen shugaban ƙasa da na ƴan majalisu ya kawo gaban goshi. Za a yi zaɓuka ne gobe 18 ga watan Fabrairu. ‘Yan takara takwas ne suke neman shugabancin ƙasar, da suka haɗa da shugaba Yoweri Museveni, wanda ya ɗare kan kujerar mulki a shekarar 1986. Tun lokacin sai shekarar 1996 aka zaɓe shi, yanzu yana neman wa'adi na biyar kenan. Kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta sanar, kamfen neman zaɓe na cike da cin zarafin ‘yan jarida da suka haɗa da yi masu barazana da jan kunnuwansu bisa abin da ka biyo baya idan suka ba da rahotanni da ba su yi wa gwamnatin daɗi ba. Haka ma, gwamnati tana cin zarafin masu zaman kansu da ƙungiyoyin fararen hula da ke bayyana ra'ayoyinsu ta kafofin labarai. Gwamnati tana tara mutane daga zuwa shiga gangamin ‘yan adawa, ko kuma ta tarwatsa su tare da lakaɗa musu duka ta yin amfani da hukumomin tsaro da ke kama mutane ƙarfi da yaji ba bisa kan doka ba. A irin wannan halin, aƙalla wani mataimaki ɗan takara na ɓangaren adawa Christopher Aine ya ɓace, saboda ita kanta ƙasar Uganda da al'ummarta, dole zaɓukan da za a yi su kasance an yi su cikin walwala da lumana ba tare da maguɗi ba. Amurka ta lura cewa kafin hakan ya faru, wajibi ne duk ‘yan Uganda su samu damar yin amfani da haƙƙinsu na yin taro cikin lumana ba tare da tsangwama ko zagi ba, da bayyana ra'ayoyinsu da shiga cikin haƙƙoƙin zaɓe ba tare da jin tsoro ba. Haƙƙi yara ta yi a kan kafofin gwamnati da jami'an tsaro da su zama ‘yan ba ruwanmu, suna kare haƙƙin duk ‘yan ƙasar, inji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby. Ya ci gaba da cewa, muna kiran gwamnati da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa su yi iyakar ƙoƙarinsu su tabbatar da zaman lafiya da kuma gudanar da ingantattun zaɓuka. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
To Maryam, hukumomin ƙasar Turkiya sun ce akalla mutane 18 ne suka rasa rayukansu, wasu kuma 45 suka samu raunuka munana kuwa a wata gagarumar fashewa da ta faru yau a tsakiyar babban birnin ƙasar, wato Ankara. Fashewar da an ce ta faru ne dab da lokacin da ayyana wasu sojoji ko kuma wasu motocin sojoji suke shigewa a gaban hedikwatar sojan wannan ƙasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya kuma ta ce za ta buƙaci aƙalla dala miliyan 56 domin aiwatar da matakan da take son ɗauka saboda ta yaƙi cutar sauron nan ta Zika, wacce ake ta'allaka ta da samun ana haihuwar jarirai suna fitowa da nakasa. Wannan cutar ta fi watsuwa musamman a ƙasashen nahiyar kudancin Amurka na Latin, ciki har da Brazil, inda mutane kama 4,300 ta kama zuwa yanzu nan. Mun kuma kawo muku rahoton cewa akwai alamar aksar mutanen Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo duk sun karɓi kiran da aka yi musu na cewa kowa ya zauna abinsa a gida ya ƙi fita aiki, domin a matsayin shugaban wannan ƙasa ɗin ya wato Joseph Kabila ya janye niyyar shi ta neman tazarci.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Nelson, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.